sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba, 2 ga watan Yuni a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
A daren yau ake tsarin sanin makomar Prime Minister Isra'ila. Wani katafaren jirgin ruwa na Iran ya kama da wuta. Kana an tsawaita dokar kulle a kasar Australia.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH a jamhuriyar Niger ta gabatar wa majalisar dokokin ƙasar rahotonta na shekarar 2019 da 2020 wanda ya kunshi batun tsaro da ƴancin da hukumar ta ce ba a mutuntawa. Bayan haka za ku ji wata hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da Honorable Shehu Muhammad Koko, shugaban kwamitin harkokin sojan saman Najeriya a majalisar wakilan ƙasar wanda ya zo na Amurka da tawagarsa. To ko menene dalilin wannan ziyarar?
Wanda ya kawo mu Amurka kwamiti ne tim ne na Mudiba da kuma mu ga me yake faruwa da jiragen mu wanda gwamnatin tarayya ta saya har guda 12 wanda aka fi sani da suna Tokano, wato A29 Super Tokano.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Wani gungun jam'iyyin siyasa masu tsatsauran aqida a Isra'ila da ke kokarin tsige Prime Minister Benjamin Netanyahu na da har zuwa ƙarshen yau Laraba don kulla yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Shugaban jam'iyyar Yesh Atid, Yair Lapid, ya jagoranci yunkurin. Shugaba Reuven Rivlin ya ba Lapid damar haɗa kan gamayyar jam'iyyu da za su iya samar da yarjejeniya a majalisar Knesset mai kujeru 120 bayan da Netanyahu ya gaza yin haka a farkon watan Mayu. Lapid ya sami ƙwarin gwiwa a ranar Lahadi lokacin da Naftali Bennett, wanda ke jagorantar jam'iyyar Yamani mai kishin ƙasa, ya ce zai shiga cikin haɗakar. Yarjejeniyar za ta baiwa Bennett damar yin shekaru 2 na farko a matsayin Prime Minister kafin a juya Lapid ya hau kan mulkin. Isra'ila ta kasance cikin wani rikicin siyasa na tsawon shekaru 2 yayin da a ƙasar aka gudanar da zaɓuka har so 4. Bayan zaɓuka 2 na shekarar 2019, Netanyahu ya kasa kafa ƙawance amma ya ci gaba da zama Prime Minister na riƙon ƙwarya. Shekara guda da ta gabata ya kafa gwamnatin haɗin gwiwa tare da abokin hamayyarsa Bani Gantz. Amma tsarin ya wargaje a cikin watan Disamba sa'ad da majalisar dokokin ta kasa zartar da kasafin kuɗi. Kafofin yaɗa labaran Iran sun ruwaito a yau Laraba cewar jirgin ruwan yaƙi mafi girma na sojojin ruwan ƙasar ya kama da wuta ya kuma nitse a gabar tekun Oman. Rahotannin sun ce jirgin tallafi Keg ya je kusa da tashar jiragen ruwa ta Jask. An kuma sami kwashe dukkanin ma'aikata da ke cikin jirgin lafiya. Babu wani bayani da ya bayyana yadda wutar ta tashi. Jirgin Kashaf na ɗaya daga cikin jiragen ruwa na Iran da ke iya ɗauke wasu jiragen yaƙi da suke cikin teku. A shekarar da ta gabata, wani jirgin ruwan sojojin Iran ya yi kuskuren karo da wani jirgi da ke ɗauke da makamai masu linzami a yayin atisaye a kusa da Jask, inda ya kashe ma'aikatan jirgin 19 tare da jikkata wasu 15. Ma'aikatan jirgin 2 sun mutu a shekarar 2018 lokacin wani jirgin ruwan Iran mai lalata jirgin ruwa ya bugi ruwa tare da nitsewa a cikin tekun Caspian. Jami'an kiwon lafiya sun sanar da sabbin kamuwa da cutar ta COVID-19 mutum guda 6 a ranar Laraba, waɗanda adadin ya kai ga mutane 60 ya zuwa yanzu. Mukaddashin firimiya na jihar Victoria, James Malino, ya faɗa wa manema labarai a Melbourne, Idan muka bari wannan abin ya ci gaba da gudana, zai yi muni sosai. Dole ne mu tabbatar da mun kai cutar ƙasa, saboda idan ba mu yi haka ba, mutane da dama za su mutu. Ko da yake mazauna Melbourne mutane miliyan 5 za su kasance cikin tsatsauran matakin kulle har zuwa ranar 10 ga watan Yuni. An dage matakan kullen ga mazauna yankin Victoria tare da iyakance taron jama'a da masu zaman kansu don damar cin abinci.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, hukumar kare haƙƙin bil'adama ta CNDH ta gabatar da rahoton ayyukanta na shekarar 2019 da 2020 a gaban majalisar dokokin ƙasar. 'Yancin samun tsaro na kan gaba a jerin 'yancin da hukumar ta ce ba a mutuntawa a tsawon waɗannan shekarun a ƙasar sakamakon yawaitar ayyukan 'yan bindiga. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A bisa tsarin mulkin Nijar, hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH na da nauyin zuba ido akan dukkan abubuwan da ke wakana a ƙasar domin tantance halin da ake ciki game da batun mutunta 'yancin ɗan adam. Mafari kenan aka wajabtawa hukumar gabatar da rahoto a kowace shekara a gaban wakilan al'umma. Inji kakakinta Musa Talibi.
Au terme de l'article 44 de la Constitution, il est dit que la commission doit.
Yace kundin tsarin mulkin ƙasa a sashen sa na 44 ya umarci hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa ta yi wa majalisar dokoki bayani a game da halin da ake ciki kan batun 'yancin ɗan adam a kowace shekara. Saboda haka muka zo mu sauke wannan nauyi.
C'est un exercice constitutionnel.
A cewar wannan rahoto, matsalar tsaron da ake fama da ita a nan Nijar da wasu ƙasashe makwabta ta yi matukar tasiri wajen taɓarɓarewar 'yancin ɗan adam a wannan ƙasa. Isa Tahiru na daga cikin kwamishinonin CNDH.
Shekarun wannan biyu da suka wuce, ƙwarai-ƙwarai an yi rashin rayuka. Wannan kuma rashin rayuka shi ne aikin wannan na 'yan ta'adda, Boko Haram da sauransu. To kuma bayan su akwai wanda jami'an tsaro, su ma akwai hannunsu ciki. Wannan kuma sai da muke bincike muka ga muka tayar da mutane wanda zaman to sun kware da aikin su, aka aiki, aka gwadi, aka kawo shijoji iri-iri na wajen cin zaharin da aka yi mutane.
'Yancin kai da kawo daga wannan ƙasa zuwa waccan wata matsala ce da ta tsananta a tsakanin shekarar 2019 da 2020, lamarin da ya jefa 'yanci rani cikin halin kunci a cewar wannan rahoto.
Waɗanda ke tahiya wanda ake cewa migran, 'yancin rani ne. Akwai inda jami'an tsaro da suke tsare wannan suna cin jarin mutane ko kuma su musu su amshi haƙƙin kayan su daidai cin hanci da sauransu. Kuma akwai 'yan uwanmu wanda zamanto suna kasashen waje wanda zamanto su masu cikin suna cikin mugun hali, kamar wajen Libi wannan da Algeria da aka kawo cikin yanayi wanda ba da kyau ba. Yanayi ne tsakanin Niger da wannan kasashen Ajibeta da idan rahama don ya zamanto a kare haƙƙin 'yan ƙasanmu.
Sai dai wani ɗan majalisar dokokin ƙasa na ɓangaren adawa Honorable Lawali Ibrahim Mai Jirgi ya ce akwai alamar tsambare wajen bitar abubuwan da suka wakana a tsawon waɗannan shekaru.
Abin mamaki gashi ya tsawaɗi. Ta ce an yi zaɓe lafiya an yi da kyau, bayan an karkashe wasu, bayan an ƙwace ƙuri'un, bayan wani wurin akwatunan zaben, bayan da shi kanshi mai gabatar da sanarwar zaben ko ban riƙe ko ina ba na riƙe ba da gishiri da ife ruwan ƙere da hudu raskuna abin da ya kamata a raba ma 'yan takara nan guda biyu da irin ƙarin da ya ma ɗan takara kafin wancan na bin ya samu.
A ƙarshe hukumar ta gabatar da wasu shawarwarin musamman ga 'yan majalisar domin magance matsalolin da ta ce ta gano game da sha'anin 'yancin ɗan adam a wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Da Sulaiman Mana Barma da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar.
Ma'aikatar harkokin wajen Malaysia ta ce a hukumance za ta kalubalanci China kan kutse a jiragen yakin China guda 16 da suka yi a sararin samaniyarta a farkon wannan makon. Sojojin sama na Malaysia sun tura jiragen yaki domin karkatar da wasu jiragen China wanda wata na'ura mai hangen nesa ta gano su a kusa da kimanin mil 60 daga gabar jihar Sakrawat atsibirin Borni wanda ke tekun kudancin China. An gano jirage kamar su Ilyushin IL-76 da Yinshin Y-20 masu safaran manyan dabaru da ke shawagi a sama a tazara tsakanin kilomita 7-8. Ma'aikatar harkokin wajen ta kira lamarin a matsayin babbar barazana ce ga yammacin kasar da kuma tsaron jiragen sama. Ministan harkokin waje Hishamuddin Hussein a wata sanarwa ya ce matsayin Malaysia a bayyane yake yin hulɗar jakadanci da ƙawance da kowace ƙasa ba yana nufin cewar za mu yi wasa da lamuran tsaron ƙasarmu ba ne. Ofishin jakadancin China ya musanta zargin na Kuala Lumpur, yana mai cewa jiragen suna gudanar da atisayen horon tukin jirgin sama na yau da kullum kuma suna bin dokokin ƙasa da ƙasa. China ta yi ikirarin haƙƙin mallakar yankunan kusan duk tekun kudancin China tare da yin watsi da ikirarin makwabtan ƙasashe kamar su Brunei, Malaysia, Philippines, Taiwan da Vietnam. Ta faɗaɗa yawan sojojinta a faɗin tekun gaba ɗaya, tana kuma ƙirƙirar tsibirai tare da girka sansanonin sojoji da wuraren saukar jiragen sama. Kakakin Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta yi watsi da kwamitin shugaban ƙasa da zai yi nazari kan bore da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu a harabar Majalisar Dokokin Amurka. Ta faɗawa 'yan majalisu na jam'iyyarta 'yan Democrat a ranar 3 cewar naɗa kwamitin da shugaba Joe Biden ya yi ba zai yi wani tasiri ba, a yayin da Majalisar Dattawa ta hana wani bincike mai zaman kansa a makon da ya gabata. Hakan ya faru ne a cewar wani mutum a ƙungiyar masu ikirarin demokuraɗiyya mai zaman kansa wanda ya magana da sharaɗin sakaya sunansa don tattaunawar cikin gida.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake koma ɓangaren rahotanninmu. Kwamitin harkokin sojan saman Najeriya a Majalisar Wakilan Ƙasar ya kawo wata ziyara na Amurka don jan halin da ake ciki akan wasu jiragen saman yaƙi da gwamnatin Amurka ta saidawa Najeriya a shekarar 2018. Shugaban kwamitin Honorable Shehu Muhammad Koko ya yi ƙarin bayani game da wannan ziyarar a wata hira da Grace Alhera Abdu.
Abin da ya kawo mu Amurka kwamiti ne tim ne na Mudiba da kuma muga me yake faruwa da jiragen mu wanda gwamnatin tarayya ta saya har guda 12 wanda aka fi sani da suna Tokano, wato A-29 Super Tokano, wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari bayan majalisa ta amince saboda matsalolin tsaro da ake faruwa tun shekara ta 2018 aka biya kuɗi lakadan a gwamnatin Amurka har dala miliyan 800 saboda a samu wannan jiragen da za su taimaka wa yaƙi ga masu ta'addanci misali na Boko Haram da kuma sauran wasu abubuwa na ta'addanci da suke faruwa a ƙasa. To kusan shekara 4 ana ta jira ana ta yau gobe yau gobe, kai sai muka ce kai majalisa ne gara ta zo ta bincika ita kanta ta ga me yake faruwa kuma ta gaya wa 'yan Najeriya bayan ta bincika ta ga abin da yake faruwa da jiragen da aka biya kuɗi a magwamnatin Amurka.
A kwanan baya mai magana da yawun shugaban ƙasa wato Garba Shehu ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa za a samu waɗannan jirage nan da a samu 6 na farko nan da watan Yuli, kana kuma sauran za su biyo baya nan ba da dadewa ba. Menene ya kawo jinkirin kammala wannan aiki tun ya dauki shekaru 4 ana yi?
Alheri, kin san harka ta kere-kere da kuma misali ga masana da kuma wannan ma ba sani ba, ga musu cewa shi harka ta kere-kere duniya misali ma kamar na kere-kere na jirage na yaki da sauransu ba kasa guda kawai ko kuma a ce kamfani guda kawai yake zaune ya kira ya ce ya hada jirgin, ya hada bindigogin da za a sa a jirgin, ya hada bom da za a sa a jirgin, ya hada abubuwa duk gaba daya a kamfuna ne daban-daban, wannan ya kawo wance ya kawo wannan ya kawo hala. Gaskiya ina baki tabbacin saboda yau din nan da ni da mutane na da muka zo daga Najeriya an majalisu da muka zo mun zagaya wannan kamfani tun da aka fara wannan harka ta kera wannan jaridar wato Super Tucano 829 wannan gwamnatin tarayya ta siya ta biya kuɗi kamar yadda gaya miki mun zagaya kamfani inda ake kera shi mun haɗu da wakilan sojojin saman Amurka mun haɗu da kamfanin wanda suke wato Bambara da suke kera wannan abu da kuma waɗanda suka haɗa gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin Amurka suka haɗu aka yi wannan jiya ta sayan wannan abu duk mun haɗu da su mun zagaya mun ga wannan jiragen ina baki tabbacin magana da Garba Shehu ba ina magana da yawan bakin shi ba amma ina yi na a matsayin na ɗan majalisar tarayya biyan wakilcin al'umma wanda suka zaɓe mu kuma na samu dama ina shugabancin kwamiti mai kula da harkokin sojojin sama a yau wannan lokacin mun je na gani tabbas sun bani tabbacin cewa lalle wannan jiragen guda shida wannan watan bakwai wato watan Yuni zamu shigo sati na biyu wannan jiragen za su zo Najeriya sauran kuma guda shida sati na biyu na watan takwas Septemba su ma za su zo Najeriya tabbacin da suka ba mu kenan ko mun zagaya mun ga hakan ko mun gamsar da wannan abin da suka faɗa
to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
domin fare wada harbisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau masu sauraro barkanmu da dawowa shirin arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a wannan shiri har ila yau za mu ci gaba da duba lamuran tabarbarewar tsaro a yankin arewa ne tsohon ministan matasa da wasanni Solomon Dalung zai karisa shawarar da ya bayar a makon jiya ta ayyana dokar ta ɓaci kan tsaro inda a ra'ayinsa ba daidai ne a gayyaci dakaro daga ƙetare don magance tabarbarewar tsaro a arewa ba
to ai wannan ina gani rashin sanin halayen mutane Afrika ne da al'adunsu shi yake ta waɗansu shugabannin su yi wannan ga sojojin caji a nan makwabtanmu sun shigo Najeriya ma waɗansu yan Najeriya suna hararansu sojojinmu suna hararansu ballantane za a ce a ji a kawo sojoji daga ƙasa wanda al'adunmu daban halayenmu daban yanayin zamantakewarmu daban kuma akwai ma kallon sabanin ra'ayi tsakaninmu da su ba za su zo su iya maganin komai a nan ba kana saukar da sojojin kasashen yamma a Najeriya yau waɗannan duk bori da kana ji nan za su koma suna kuma kyamansu salinan suna kwamnan kasarsu domin suna ganin waɗannan ba alheri da za su zo ba bayan da sun zo nan za a zo a zalunce su don haka maganin damuwan mutanen Afrika rigakafin ta ba a samun ta akwai na ba sai dai Afrika.
Barista kuma a takaice yankunan arewa din nan inda waɗannan 'yan bindiga ke sace mutane wasu kuma 'yan banga su ma su samu su halaka wasu a wasu wajaje shin wannan kuma a takaice ya za a magance za a iya magancewa ta hanyar maganar sulhu da wasu suka faro ne ko a ci gaba da buɗe wuta kawai.
Wato idan dai za a magance waɗannan matsaloli da ta shafi arewa dole a yi amfani da matakai da yawa sulhu na cikin matakin da za a ɗauka domin waɗannan yan bindiga ba dukansu ne suna da akida ba waɗansu kawai suna na yan ba ta gari ne rashin aiki ne ya sa su to saboda haka idan an tattauna da su za a iya shawo kansu akwai waɗansu wanda kuma dole a yi amfani da ƙarfin soja a kansu ba a bari a shawo kansu ba waɗansu kuma dole ne a haɗa da tattaunawa da karfin soja kafin a shawo kansu. Amma abin da ina gani da gwamnonin arewa su yi da ya fi mana alheri shi ne, su dawo a haɗa kan al'umma domin a jawo su tunkare waɗannan abubuwan da yake faruwa. Ana misali a arewa ina maza suke, babu maza kuma arewa, babu maraba kuma arewa, babu matasa arewa. Amma menene ya sa waɗannan wanda aka yi amfani da su da iyaye mu suka amfani da su da sun kare wannan al'umma, yau ba su domin shugabannin siyasa ba su kwatantawa al'umma adalci da gaskiya ba. To kuma kowa ya naɗe hannu, kuma wannan haɗin da aka naɗe wannan abin to zai zama birgiman kaka ne fa mu ga fure mu ga baki, kuma abin da su ci doma ba za ta bar awai ba.
Me zaka ci game da shugaba Muhammadu Buhari? Wasu suna cewa yana iya bakin kokarinsa, abubuwan ne suka rikirkice kawai da yawa a ƙasar a lokaci daya, yayin da wasu kuma ke cewa bayanan ne wasu suke hanawa ya ji baya samun duka bayanan da ƙasa take ciki ne.
Ni a tsanina da na san shugaban ƙasar Najeriya zai iya shege shi da halin shi a matsayin Muhammadu Buhari. Wannan na san waye ne Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari shugaban ƙasar Najeriya kuma wani abu ne daban, domin shugaban ƙasar Najeriya yana da masawarta, yana da waɗanda zai gaya musu su yi kaza ba su yi ba, yana da masu dogon buri, yana da waɗanda ba su son shi kuma suna gindin shi, yana da waɗanda suke kwace kafan shi. Duk waɗannan su ne suka taru sun zama waɗanda ake shugaban ƙasar Najeriya. Amma Buhari wanda na sani waɗansu abubuwan da yake fita bayanan da yake fita daga fadar shugaban ƙasa nan dan iya rantse Buhari ba zai wannan ba, amma a matsayin shi na shugaban ƙasa wannan yana faruwa da gwamnatinsa. To saboda haka abin da za a gane da tsarin mulkin Najeriya shi ne shugabanci iri na presidential system wanda muke da shi yanzu ba tsari ne wanda za ka aiki da mai ido ba, domin wannan tsarin ita ce ta goye baya irin halin da ake ciki. Ko an cire Buhari yau an sa wani a wajen zai fuskanci wannan matsala, Jonathan ya fuskanci wannan matsala, Yar'Adua ya fuskanci wannan matsala, Obasanjo ne kawai saboda shi ya iya maganin kowa, shi ne kawai ya yi wa kowa rigakafin iskancin da za a iya yi a cikin fadar shugaban ƙasa. Amma duk wani shugaban da zai tsaya kan cewa zai bi tsarin demokradiyya irin ta tsarin shugaban ƙasa mai cikakken iko wanda ko ruwan sha sai ka aika diba maka, in kana so ka yi kyauta sai ka ba wani ya bayar, in kana so ka yi wannan, to duk munafukai idan sun shiga cikin gwamnatinka za ku kwace kafanka, kuma za ka shiga halin da Buhari ke ciki. To saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu suna tare da abin da yake faruwa. Amma Buhari za mu iya mishi uzuri, Buhari shugaban ƙasa zai yi wuya domin shi ne aka zaɓe shi.
Mun gode Solomon Dalo.
Arewa zumun za a samu duhu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamban siya.
Yanzu kuma ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na bayanan shugaban muryar masu larura ta musamman reshen arewa Yarima Suleiman da 'yan ƙungiyar sake alwashin taimaka jami'an tsaro da bayanan sirri in aka ba su dama.
So da aka kaga duk wani inda mai bukata na musamman yake zai iya matukar idan gwamnatin tarayya da kuma jami'an tsaro muka suka bamu haɗin kai suka karbi wannan ƙungiya da hannu biyu, musamman gwamnan jihar Zamfara da gwamnonin mu misali kamar irin gwamnan su Kebbi da su Sokoto da sauransu, to muna buƙatar gudunmawarsu sosai domin wannan ƙungiyar da muka kirkiro shi muryar masu bukata na musamman na arewacin Najeriya, da izinin Allah za mu yi aiki da kowa, za mu yi aiki hand to hand, matukar za su ba mu dama, matukar gwamnonin nan za su yi da cewa mutane masu bukata na musamman sun zo ne domin su ba da gudunmawarsu kamar da muka zo muka taru a Abuja nan kowa ya yadda ya aje maganar siyasa a gefe kowa ya yadda cewa zai iya bada guduma a ta akwai wani wanda yake da larura gane ta cewa idan har yau za a harkan tsaro a ƙasar nan to ya ci kowa farin ciki saboda mu muka ci kowa fuskantar kalubale suna son tabbatar muka da cewa matsayinka na ɗan jarida ɗan jarida idan ka ga yadda muka yi wannan tsari in Allah ya sa da izinin Allah za mu kawo ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro matukar idan za a ba mu haɗin kai kai abinda muke bukata gudun gwamnatinmu kamar da muka tura musu a rubuce muna son su ba mu haɗin kai domin yin wannan aiki domin mu kishin arewa ne a gabanmu muna jin bakin ciki na rashin tsaron da ake fama da shi to amma mun sani idan muka gyara kyakkyawan alaƙa mu da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kuma su suka yi dattawa za su ba mu haɗin kai da izinin Allah za mu kawo ƙarshen rashin tsaro a ƙasana da kuma arewa da baki ɗaya.
Masu sauraro da wannan lokaci mana halin nasa makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo sabon shirin a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Duniya to salakai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai cika.
To a gaida Nasiru Adamu Hikaya yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sigar mu ta farko ta fito daga Muhammad Ibrahim Matina yace kallo ya koma sama wai shaho ya daugiwa mu dai al'umar Najeriya mun zuba ido kuma mun kasa kunnuwan mu muga kuma mu je abin da zai faru tsakanin kungiyar kwadogon Najeriya da kuma gwamnatin jihar Kaduna Allah dai ya kyauta amin. Sai sakon Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina yace matsalar rashin tsaro tana neman hana al'umar yankin karamar hukumar Batsari noma a Daminar Bana. Tabbas idan har ba a samu halin yin noma ba to gaskiya an ƙara samun matsala. Duba da yanzu haka kwanan masara ya kai naira 600, gero kuwa 550. Ya Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana mafita amin. Sakonmu na gaba yace a jihar mu ta Neja a ƴan kwanakin nan mu kadai muka san irin bala'in da muke gani. ƴan bindiga sun sako jihar tamu gaba. Gwamnati na kallo amma ta yi shiru. Ya Allah Ubangiji ka ji ganmu ba dan halin mu ba. Ka kawo mana mafita amin. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Sai sakonmu na ƙarshe yace fatar alheri VOA Hausa. Sashe yaran makarantar Islamiyya a jihar Neja a Najeriya abin bakin ciki ne da takaici. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya. Amin. Sako daga Alhaji Umar Fareba da Adam Gashuwa. Madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice.
Wani gungun jam'iyyun siyasa masu tsatsauran akida a Isra'ila da ke kokarin tsige Prime Minister Benjamin Netanyahu na da har zuwa ƙarshen yau Laraba don kulla yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Kafofin yaɗa labaran Iran sun ruwaito a yau Laraba cewar jirgin ruwan yaƙi mafi girma na sojojin ruwan ƙasar ya kama da wuta kuma ya nitse a tekun Oman. Haka zalika an ji cewar mahukunta a jihar Victoria da ke kudancin Australia sun tsawaita zaman kulle na mako guda a Melbourne babban birnin ƙasar domin daƙile yaɗuwar sabuwar cutar COVID-19 da ta ɓarke.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Levis Gresham wadda ta haɗa shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.